mu sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kwalejin noma ta Audu Bako da ke Dambata. Daidai wannan lokaci muna tare da malami a kwalejin, Malam Abdul Jalil Ismail. Malam Abdul Jalil, gashi yanayi ya fara nuna kamar an samu ruwa na daya, an samu ruwa na biyu. To wasu shawara za a bawa musamman karamin manoma kenan?
To alhamdulillah, musamman a nan jihar Kano da kuma mafi yawanci sassa na arewa maso yammacin Najeriya, ruwa ya sauka. Domin jiya muna yin waya da wani aboki na wanda sarkin noma ne a Zaria, yana gaya mun cewa su jiya ruwan da aka yi musu shine ruwa ma kusan na goma. To saboda haka, da dukkan alamu dai, ya kamata manoma su san cewa damuna bana kawai ta makama, musamman akai la'akari da ruwan da aka yi jiya a Kano da sassa na arewa. Ruwa ne wanda yake ba laifi mai yawan gaske, don haka duk manomi wanda ya dauki noma a matsayin sana'a ya kamata yanzu aje a fara shirye-shirye, gyaran gona da aikace-aikace wanda za su bayu ya zuwa fara shuka abin da ya kamata a yi kenan. Duk da cewa hukumar kula da yanayi ta kasa dama ta yi hasashen cewa ruwa zai sauka da wuri a wasu gurare. To don haka gaskiya abinda ake bukata shine manoma su tashi su mai da hankali yanzu, kar su tsaya jiran wani abu, a fara aiki da niyyar da fafar damunar bana domin a yi aikin noma a samu albarka.
Na tattauna da wasu manoma waɗanda suke ɗaukar bahaya ta ɗan adam, suna wato mayar da shi a taki a gona. To shi wannan bahaya na ɗan adam ko yana da illa ga ɗan tsuro?
To kai tsaye wataƙila ba za a iya cewa yana da illa ga ɗan tsuro ba, tunda sinadaran da suke cikin bahaya ɗan adam akwai masu amfani ga ainihin shi tsiron. To amma kuma ya kamata mutane gaskiya su sani cewa tunda ɗan adam shi akan kansa yana kamuwa da cututtuka, a cikin bahayarsa akwai cututtukan da yake fitowa, kamar irin su abubuwan da suka shafi irin su tsutsar ciki da wasu ainihin cututtuka da ɗan adam yake fitowa ta bayan gidansa. To ƙwayoyin cutan gaskiya da yawa akwai waɗanda ba sa mutuwa ko da bayan kashin ya bushe a mai da shi taki. To in aka ɗauki bayan gida wanda yake ɗauke da wannan ƙwayoyin cutan masu illa, wanda cututtuka ne daga cikin ɗan adam aka kai su gona, to idan tsuro ya amfani da wannan ya girma, to akwai ƙwayoyin cutan da suke makalewa shi ainihin ɗan tsiron. To ko da bayan an girbe amfani an dawo da shi gida, ɗan adam ya sarrafa ya ci abinci, to gaskiya ƙwararru a ɓangaren suna maganar cewa ana iya samun dawowar wannan ƙwayar cutar da wani ya fitar a bahayarsa, sai ta biyo kuma tsuro ta dawo cikin abincin da wani ɗan adam ɗin zai sarrafa ya ci, sai ya samu cutar da wancan wanda ya bahayan ta asali ya samu, musamman dai abin da ya shafi irin ƙwayoyin cuta na dangin tsutsar ciki ko macijin ciki kamar yadda mutanen mu suke cewa. Don haka dai gaskiya ya kamata a ce idan za a yi irin wannan takin na gargajiya, a ce a ilimance ake a kimiyyance, ko a ce kamfaninnika ne suke yi, ko kuma dai a ce akwai ƙwarewa ta gaske ta ilimin kimiyya da fasaha wanda zai tabbatar da cewa an sa wasu sinadarai a cikin takin wanda za su kashe waɗancan mugayen ƙwayoyin cutar da za su iya cutar da ɗan adam bayan ya ci amfanin.
Da sauraro, sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kwalejin noma ta Audu Bako.